Babi ne da yake jan hankali akan cewa idan an ce alwasal, wato abinda da Hausa muke cewa kunci ko dodo, ba kadai yana nufin wani sassaƙe ko wani gini da aka yi na mutum-mutumi ko wani dutse da aka kafa, kadai shi ne yake ɗaukan sunan alwasanu ba. Alwasanu suna ne wanda ake fassara shi da hukunci, ba suna ne wanda ake fassara shi da wani ayyanannen musamman ba. Ba wani abu ne ayyananne wanda shi ne alwasanu ba, ta yanda in ba shi ba ko sun haɗa hukunci ba za su haɗa suna ba. Alwasanu suna ne wanda hukunci ne yake nuna shi, ba kamar assanamu ba. Idan an ce assanamu yana nufin gunki. Assanamu gunki wanda aka gina ko gunki wanda aka sassaka shi ne assanamu, sunansa ne haka da Larabci. Amma idan an ce alwasanu, to duk abin da aka tanade shi ake bauta masa, duk abin da ake bautawa shi ne alwasanu. Da haka abin da ya sanya
idan bishiya ce a ce mata bishiya, idan kabari ne a ce mata kabari, idan salimi ne a ce mata salimi, ba wa idan ba a bauta masa ba zai karɓi sunansa, idan kuma an bauta masa zai karɓi sunan alwatan kuma ko madadin shi ko mai rai ne ko mara rai kuma ko mutum ne ko aljanni ne kuma cikin mutanen ko sanin bayi ko da annabawa ne da mala'iku, duk abin da ake bautawa to sunansa hukuncinsa alwatan. To sai malam a wannan babi yake so ya karantar da ku cewa irin wannan wuce gona da iri da ake yi a kan kabarin mutanen girki yana mayar da kabarin hukumar magudu.
Irin wannan wuce gona da iri da kula ta azarfaɗi da ake wa kabari yana mai da kabarin faya da magunki. Kar mu ɗauka gunki mutum-mutumi ne kaɗai gunki.
A'a, wannan gunki da suna ke da, amma gunki da hukunci duk abin da aka kuma wani ba a lafiya. Don haka, hatta kabarbaran sane an bayi mutane kirki da maka da annabawa da siddiƙai da shahidai da sauran sane wani bayan da wani gani, idan ne za a canza kabarin annan wajen shufa ko a mai da kabarin wani waliyi wajen tukufa ko kabarin wani salim wajen tukufa, wannan kabari an mai da shi gunki da wannan tukufar da aka yi. Sawa'un roƙo ake da addu'a ko kuma ba kance ake a kan kabarin, ko kuma an ji mai kabarin ne da wani sukulle na neman sa'a, duka wannan ya sa kabarin ya dogonci. Wannan shi ne faɗaɗarwa da malam yake mana a wannan bayi, cewa har fa kabarin salihan bayi idan har aka kuskura aka wuce gona da iri, to wannan wuce gona da irin yana mayar da kabarin ya zama gunki abin bauta kuma bayan. قال المصنف رحمه الله تعالى ما لم يجد روى مالك بن موطا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبر اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء في المساجد. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijra, Imam Darul Hijra alaihi salatu wa sallam, ya rawaitu a cikin Muwatta riwayat Ata ibn Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi kana yaji Allahumma la taj'al qabri wathanan yuqbar, ya Allah kar ka sanya kabari na ya zama gunki ana bauta, ya Allah kar ka sanya kabari na ya zama gunki ana bauta masa. Ishtadda ghadabullahi ala qaumi, fushin Allah ya tsananta a kan wasu mutane da tattalin kubura an biya ni masajida waɗanda suka riƙi kaburburan annabawansu masallatai. Kun ga wannan hadisi da dukkanin masu zuba ido da tantare da rairaya na hadisi su ce hadisi ne mursali, saboda a fahimin ya sa da ya rawaito hadisi tabi'i ne, shi kuma tabi'i bai ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama bai ɗauki karatu daga wajensa ba, sai wannan hadisi ne zama mursali. Wato akwai hutu a cikin Islam, ta yadda tabi yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alhalin bai gani wani da suka haɗu a wajensa, shi kuma ta kuma ƙa'ida ta isnadi da al'ada ta karɓar isnadi shi ne duk wanda ya ce wani ya ce to a tabbatar tarihi ya danganta su dangantaka ta alaƙa da kuma ɗaukar gini, idan babu dangantaka ta alaƙa da ɗaukar gini mai kuma ya ce wani ya ce kuma ka duba a tarihi ma ka ga cewa ko haɗuwa ba su yi ba, to kenan an jefar da wani a tsakani wanda ko ba san wane ne ba, wanda wannan yakan zama illa ne a karɓan hadisi. Amma wasu malamai suka ce makamancin wannan zancen ya zo shi daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, shi ba sahabi ne, cikin Musnad na Imam Ahmad bin Hanbali, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma la taj'al qabri wathanan, ya Allah kar ka sanya kabari na ya zama gunki. La'natullahi 'ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida, Allah ya la'anci yahudu da nasara su kan sun rike kaburburan annabawansu masallatai. To hadisin sai ya zama shige ne ɗaya, shi kuma wannan hadisin da aka rawaitar da sahabi Abu Huraira suka ce hadisi ne hasan, don haka wannan na Abu Huraira zai ce mutu wannan da yake gaban mu wajen ma'ana, domin ka tattara ire-iren riwayoyin da hadisan zai gwada maka cewa alama da ke nuna cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan magana kuma makamancinsa, cewa yana neman tsarin Allah, yana cewa Allahumma ya Allah ya Ubangiji na la taj'al qabri wathanan yuqbar, kar ka sanya kabari na ya zama gunki ana bauta masa. Anan abinda malam yake kuma sun kaya cikin karatu shi ne, ashe hatta kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama idan aka bauta masa ya zama gunki, tanan ne za mu gane ashe idan ba haushi malam ba haushi ya ce hukunci to za mu duba mu ga malam ba haushi me ya fassara da hukunci idan malam ba haushi ya fassara kalmar sunan ne amma idan malam Bahaushe ya fassara kalmar
alwazan ne da gunki to siyakin zancen idan ya nuna mana abinda malam Bahaushe yake nufi da gunki shine alwazan to wannan dukkan abinda aka bautawa ba Allah ba zai dauki wannan suna shi kuma mun sha karantawa da ku a cikin karatu da bayani cewa Allah bai yi sassauci ba kuma bai yi kara ba bai kuma yi rangwame ba ba a daga kafa ba in dai shirka ce sunanta shirka Allah bai yarda a tara shi a hada shi da wani ba a bauta wa wani irin bautar da ake masa ko a bauta masa tare da wani kuma wannan wani ko mala'ika ne cikin mala'iku ko manzo cikin manzanni ko annabi cikin annabawa ko wani waliyi ko salihi cikin salihan bayi Allah bai yarda ba idan aka hada shi da wani a wajen bauta to shi Allah bai ware ba da mala'ika jibrilu ololuwa a cikin mala'iku da kuma wato dutse ko wuta da za a hada shi da shi wajen bauta duk hukuncin su daya shi a wajen Allah wannan shirka to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ankarar da mu kenan da za a ce da za a bauta wa kabarinsa to masu bauta wa kabarinsa sun maida kabarinsa gunki kaga dai ba za a ce da annabi gunki ba sallallahu alaihi wasallam ba za a ce da kabarinsa gunki ba hashahu ira da amincin Allah su tabbata gare shi amma inda za a dukufa ana bauta masa to ko ba a fada ba a wajen Allah ya zama shi yasa yace ya Allah ina roƙonka kar ka maida kabarina gunki kar ka maida kabarina wajen bauta dan in ya zama wajen bauta ya zama gunki zaka idan muna gaba da gumaka idan muna kiyayya da gumaka to me irin wannan iyayyar wa bautar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin bautar kabarin su zata maida shi gunki daga nan kuma sai ya zama ba mu guji gumaka ba ke annabi sira da amincin Allah su tabbata gare shi ya nemi tsarin Allah tsarkakakken sarki daga a mai da kabarinsa gurin bauta to shi yasa kabarinsa ya zama yana da kariya ba a ganinsa ba a shiga yanda kabarinsa yake ko da a halin ziyara to sai dai ka ce ka wuce ta wajen kabarinsa amma ba za ka ga kabarinsa ba ba kuma za ka shiga yanda kabarinsa yake ba kabarinsa yana cikin gidansa ɗakin Nana Aisha radiyallahu anha a nan kabarinsa yake an kewaye gidan an kewaye ɗakin sai da aka kewaye kabarinsa da katanga guda uku ɓarara mai ziyara ba shi da ikon isowa zuwa ga wannan kabarin kuma wannan kabarin a halin yanzu ba wanda yake da ikon ya isa kansa kuma ba wanda ya je kan kabarin nan ya je ya masa plasta ko ya masa fulo ko ya masa tiles yana nan a yadda yake kasarsa amma ba mai baka labarin halin da yake ciki a yanzu dan babu hanyar shiga ba a shiga an kawata shi ba a yadda yake sannan ta cikin masallaci zaka ga an kawata cikin masallaci zaka wuce ta wajen kabarin ta setin kabarin kai ziyara ka wuce wannan yana daga cikin kariyar da Allah madaukakin sarki ya bashi kuma yana daga cikin amsar addu'arsa da Allah ya yi da yace ya Allah kar ka sanya kabarina wajen dukufa a yi bauta shikenan sai Allah ya karba addu'arsa karshe ma sai ya danka kabarin a hannun ahlus sunnati wal jama'a sai ya danka kabarin a hannun masu mulki da iko bisa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, waɗanda babu abinda ya wuce tauhidi a wajensu. Tauhidi su dai tauhidi da aqida sun fi bashi muhimmanci sama da komai, sama da komai. Tauhidi da aqida, su kowa akan aqida yake akan tauhidi, kowa duk wasa wasa a wajen waɗannan mutanen larabawan ƙasar Saudiya, duk wasa wasa amma banda wasan aqida, banda wasan tauhidi. Sun san shirka kamar yadda suka san yunwa cikin su, sun san karatun shirka, sun san karatun tauhidi, sun kware akan wannan ilimin fiye da yadda suka kware akan kowane irin ilimi. Sannan ilimi ne compulsory a makaranta, wanda dan primary sai yayi shi, dan secondary sai yayi shi, dan jami'a sai yayi shi, kuma duk abin da ka zo koya sai an koya maka shi. Kamar yadda turanci da lissafi yake dole a wajenku, sai da shi ka zama cikakken dan makaranta, sai da shi kwalinka ya halatta, to su haka tauhidi yake a wajensu. Ba tauhidi ba kwali, dan haka dole sai ka yi tauhidi, sai dan haka kowa sai zama kan tauhidi yake. Ina jin na taɓa ba ku labarin wata tafiya da muka taɓa yi ta umra, a hanyar mu ta dawowa a airport a Jidda, a wajen screening ana wucewa, sai Allah ya sa wani dattijo yana gabana ina bayansa a layin screening wajen wucewa, daga nan sai shiga kuma wato sala ta jiran shiga jirgi. Dattijon nan da ya je suka caje shi zai wuce, suka caje shi suka shafa shi ba komai a jikinsa, amma kyauran da zai wuce sai masa ihu, sai suka dawo da shi suka sake caje shi suka ce ya wuce. Ya je wucewa kyauran ya masa ihu, ya sake dawowa, sai da aka yi karo uku sai suka tsayar da shi. Ni kuma tunda sai ya wuce sannan na wuce, duk da in na so na wuce tunda shi kan ya zama victim zan wuce abuna, to amma dattijo ne kuma Najeriya za mu tafi, don haka bai kamata in bashi da su ba, ya kamata in tsaya in ga me yake faruwa da shi, domin ba zai ma iya magana da su ba, don ba yarensu yake ji ba kuma ba turanci yake ba. Don haka sai na tsaya da babban rigarsa, suka cire mar babban riga aka shiga masa wato ta tike, sai da aka je sai aka samu yana da wani wando ta cikin wandonsa, wandon cikin wandon yana da aljihu irin na tsohon nan mai zip, wanda ba aljihu ne irin namu na yara ba, don haka in shafawa ba za ta sa aljihu abin da aljihu aljihun ba. Da aka gama lalubashi na'ura ta gwada ga yadda matsala take, aka ce wandonsa nawa, yace biyu, aka umarce shi da ya zuge na farko, ya zuge na farko, na biyun aka ce meye a ciki, yace babu, aka sa na'ura, na'ura ta ihu a wajen. Karshe dai aka ce akwai wani abu, aka tursasa masa ya zuge zip din a ainihin wato gajeren wannansa da yake cikin ta ciki, sai ya sa hannu sai ya ɗauko wata laya, laya ce haka, ya ciro ta a nannaɗe, yana ciro ta da 'yan sandan da ke wajen, da immigration da ke wajen, da custom da ke wajen, hankalinsu ya tashi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hadha shirk, anta mushrik, suna la ilaha illallah, wannan shirka ce, kai mushriki ne. Kuma idan suka gane kana da matsalar tauhidi, yadda ka san arne haka za su kyamace ka, kamar su tsuttar da yawo, ya zama abin kyama a wajensu. Suka karba a lokacin suka samo abin yanka, suka yanka ta, suka furde ta, suka baje ta, aka bude, sai ga shi ƴan yi sun rubutu ne, an rubuce suratu Yusuf a ciki, amma ɗan yi sun rubutu da ƙyar za ka gane ma wace sura ce. Sai ga shi kuma an yi ta tsallake duk wurin da aka ambaci shirka a surar, an cire shi. Sai gashi ɗaya daga cikin su yana dubawa sai ga can wajen karshe-karshe yadda Allah Ta'ala ya ce wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun. Sai aka cire mushrikun din nan. Sai nuna mun yace ka gani, ka gani? Saboda sun san su mushrikai ne suka cire mushrikun. Ransu ya ɓaci ainin, ni ma sai da naji kunyar a ce tare muke tafiya, ɗan ƙasarmu ne. To haka suka gaggaya masa maganganu da larabci, suka masa Allah wadai da shi, suka ƙwace wannan layar, suka watsa masa babbar rigarsa ya wuce ransu zan kowa a ɓace. Har na kan kanta da suke aiki da suke labarin me yake faruwa a can, kowa a wajen abin da zai baka mamaki, kowa a wajen ransa ya bace. Ba uwarsu aka zaga ba, ubansu aka zaga ba, kawai laya aka samu a aljihun wani hankalinsu ya tashi ransu ya bace. Saboda kowa a wajen tunda ya yi makaranta, to ba a yi masa wasa ba da tauhidi, ya san tauhidi. Ko kaɗan ba sa wasa da wannan hidima. Ko yaro karami katare, wallahi ko yaro karami katare dan primary, wallahi ba zai yadda kai masa wasar tauhidi ba, balle dan secondary, balle dan jami'a, balle ma'aikaci, su kowa ne. Don haka su ne kuma Allah ya danka amanar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hannunsu. Shi yasa Malik ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama yake cewa fa ajaba rabbul alamin du'aahu wa ahatahu bi thalathati jubrani. Sai ubangijin talikai ya amshi addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama, ya kewaye kabarinsa da kango har guda uku, ta yanda ba yadda za a yi a dukufa a bauta wannan kabarin. Amma duk da haka yanzu akan samu din jifa-jifa waɗanda suke ƙoƙarin su yi wani tabarraki da kabarin. Shi yasa idan ka je ziyara ba ka rasa 'yan sanda a tsaye a wajen, 'yan sanda ko sojoji, har ka samu kuma malamai 'yan hay'atul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar suna tsaye a wajen. Don haka akwai malamai waɗanda suke masu nusarwa da yin wazi, in sun ga alamar mutum ya tsaya zai roƙi annabi sallallahu alaihi wasallama, za su rike hannayensa su yi masa wa'azi su tafiyar da shi. Idan kuma mutum ya zo shi da fitina ne, to akwai soja a wajen, akwai ɗan sanda a wajen. Yanzu nan za a ɗaga mutum a fice da shi. Kuma ƙarshe idan mutum ya musu ba daidai ba, abin ya yi muni, yanzu nan za ka ji shi na lilo a sama. Yo, na ruwansu. Su don su ta da jirgi su mayar kai kaɗai, na ruwansu, ba abin da ya dame su. Sai su sa mai a jirgi su tashe shi. Su ce Amerika, ai ƙasar su ce, kuma ba yadda ka iya. To su da gaske suke yi sun kasa sun tsare, kuma ba su taho ba, suna jira ba dare ba rana 24 hours. Amma duk da haka sai ka samu waɗansu suna ƙoƙarin su yi, sai dai a hana su. Domin lokacin muna can akwai wata shekara da a cikin alhazai aka samu wani alhaji da matarsa, ya je shi gaban kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama, ma'ana gaban masallacin. Akwai koriyar ƙubba wanda ake cewa nan ne kan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a masallacin. To ta wajen koriyar ƙubba ta wajen shigar liman nan ne ƙarshen masallacin, ta za mu ce ta kudu kenan. Sai ya je ya kwanta da matarsa zai sadu da ita, yana neman wani tabarraki na kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To da yake su ba irin ƙasashenmu ba ne, su ba dare ba rana ana kula. Shi kansa masallacin kewaye da CCTV tun ba mu santa ba. sannan masu kula da CCTV ba sa tashi a aiki sai dai canjin duty, sannan ma'aikata masu sintiri aiki suke a masallacin da cikin gari gaba daya. Mu ne idan goma tayi kowa ya tashi, mu ne idan goma tayi sha daya tayi kowa ya tashi, yanda muka tashi daga masallaci muka koma gida haka dan sanda ya tashi, haka rasabati ya tashi, haka yelo biba ya tashi, haka waye ya tashi, haka waye ya tashi. Idan muna son gadin shagunan mu sai dai mu dauki mai gadi, idan muna son gadin gidajen mu sai dai mu dauki mai gadi, in muna son kula da anguwar mu sai dai mu nemi yan sa kai ayi banga a dinga mu hadinga hada taro sisi muna biyan su. Amma hukuma ta tashi in dare yayi, to su kuma ba haka bane, su hukuma 24 hours ne ba wannan sa kai, 24 hours ne kuma kowa yana aiki sa tunda duty ne, kai da kauni ba kai za ka cika kwana ba, mai kwana ya wuni na hutawarsa, dan haka shi yanzu gari ya waye masa aiki, yanzu aka fara shi, dan haka aka kama su tun ba su kai ko ina ba. To yana faruwa in ba dan Allah ya sa akwai kyakkyawan tsaro da kulawa ba, to da a hakan din ma barnar da za a yi tana da yawa, amma gaskiya ba sa bari ko da wasa, ba sa bari, ba sa yi da wasa. Kuma kun san dalili shine rike alkawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ku muke karantawa majalisi yanzu wajen biyar ko shida a cikin wannan batun muke, yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga tokaciya da caccakwato bayan da ya karantar da su, amma da ya kwanta jinyar ajali mun karanta da ku kafin ya rasu da kwana biyar yayi magana akai, ran da zai rasu yayi magana akai, kusan maganganun da ya ban kwana da su kenan. To wannan yasa waɗannan bayin Allah suke ganin ba za su ci amana sa ba, dan haka ba yadda za a yi su daga kafa a ce wannan kokarin da annabi alaihi salatu wasallam yayi a ce wai ya tafi a banza, wai ba wani wanda zai tsaya tsayin daka domin ya tare masa wannan alfarmar. To idan ya zama ba mu yi kushi da wannan aika-aika ba, ba mu tashi mun zama sojojin kariya a kan wannan alfarma ba, ba mu ɗauki wannan alkawari da muhimmanci ba, ai mun zama abin Allah wadai, mu bari ana shirka ana ɓarna, ai mun zama abin Allah wadai. Shikenan ya rayu ya karantas ya nusar ya ankaras har ma a cikin lokacin da yake cikin halin wato gargara ta mutuwa, bai fasa kokarin ya ga yayin kuriya isar da sako ba, amma ce wannan sakon ba shi da muhimmanci, ina kauna, ina biyayya, ina soyayya. To shi yasa waɗannan bayan Allah Larabawa ba sa ɗaukan wannan zancen da sauki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah kar ka bar kabarina ya zama wasanan, wato abun bauta, gunki yu'bad wanda za a zo ana bauta masa. Sai ya ce ishtadda ghadabullahi, fushin Allah ya yi tsanani, ala qaumin, akan wasu mutane, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, waɗanda suka riƙe kaburburan annabawansu masallatai. Su wane ne? Yahudu da Nasara, Yahudu da Nasara, in ba su ba suwa? Tunda mun karanta da kofi ghairi ma mawdhi'in, ba wuri ɗaya ba wuri biyu ba, annabi alaihi salatu wasallam ya ce Allah ya la'ance su saboda wannan laifin nasu na riƙon kaburbura masallatai. Da haka nan da ba a faɗi su waye ba, aka ce fushin Allah ya tsananta akan wasu mutane, da ba a faɗi su waye ba, an faɗa a wani wuri, ana nufin Yahudu da Nasara. Sau da yawa za ku ga annabi alaihi salatu wasalam yana mana tokaciya da Yahudawa da Nasara ba don komai ba, sai don abin da ya riga da ya sani cikin ilimin da Allah ya sanar da shi, cewa waɗannan Yahudawa da Nasara annobarsu da fitinarsu ta kai ga babu wata ɗabi'a ko al'ada da za su ginu, da suka ginu a kanta, face wannan al'ummar sai an san hatsabibai masu kwatantawa. Allah ya sanar da shi haka cewa wannan al'ummar Allah zai jarrabe ta da kwatanta ayyukan Yahudawa da kwatanta ayyukan Nasara, su kuma tsinannu ne. Allah ya yi fushi da su, ya la'ance su. Batattu ne waɗanda aka yi fushi da su. Idan har ya zama za mu dinga koyi da su, to mahallakar da suka tafi kenan ita muka nufa. Dan ba zai yiwu su yi ayyuka, ayyukansu su hallakar da su, mai irin nasu mu kuma mahallaka ba. Don haka ba zaman lafiya kamar a ce a raba mu da su. To sai ka ji sau da yawa ana tsoratar da mu daga la'akari da su, ana tsoratar da mu mu kiyaye su. A wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari, yace lallai ne za ku bi tafarki irin na waɗanda suka rigaye ku, kuma za ku bi irin tafarkin su kafada da kafada, a jere sau da kafa. Da a ce sun shiga ramun damo duk da karancinsa, duk da warinsa, yace cikin al'ummata sai an san mai shiga. Yace da a ce a cikinsu za a san wanda zai tara da uwarsa a kasuwa, yace cikin al'ummata sai an san hatsabibin da zai gwada haka. Sahabbai suka ce, ya ma'aikin Allah, wai kana nufin Yahudu da Nasara? Yace in ba su basuwa, su din nake ne. To amma ba kowa ne zai koyi da su ba, duk wanda zai koyi da su sai tambadadde irin su hatsabibi. To daga cikin masifar koyi da su akwai bautar kabari, akwai bautar kabari. Ai kun ga ƴan Shi'a kan sun maida hakan ma sunna, ai ƴan Shi'a kan sun maida koyi da Kiristoci ma sunna. Sun dauke su ƴan uwa ƙawaye, sun dauke su aminai, abokan ziyartar juna, su je coci su ma waɗannan su je wajen ta'alim, su a rigangarsu da sharewarsu. Idan za su yi janaza irin tasu, su aro kayan kiɗa da kayan bushe-bushe da fulawoyi, su zo suna koyi da su, ana tafiya da gawa ana fareti, a yi hotonta a ɗora a kan makarar ko a kan akwatin, sannan kuma a yi hotonta a zagaya da fulawa, ana tafiya da fulawoyi ana matin ana fareti, da haka za a kai ta makabarta irin yadda Kiristoci suke yin jana'iza, don su nuna maka cewa addininsu daban ba irin naka bane. Yayin da abin da muke karantawa gaba ɗaya ya nuna yayi hannun riga da abin da suke aikatawa, abin da suke aikatawa yayi hannun riga da abin da muke karantawa, sai yaya addinin zai zama ɗaya? To shi yasa idan ba aqida ka karanta ba, ba za ka gane cewa tafarkinka da na ƴan Shi'a ba ɗaya ba ne, ba za ka gane ba sai ka karanta aqida. In kawai kai dan cikin gari ne ko kai dan boko ne, kawai ka karanta a constitution kowa yayi addinin da ya ga dama, ka fahimci ƴancin dan adam. To idan bakacinka wannan ne, to za ka cewa dan Shi'a shi ma daidai yake, kai ma daidai kake, kai wancan ma daidai yake kai. Don haka a haɗu gaba ɗaya, a rufa juna asiri, duka kowa ma musulmi ne, wannan babu aqida kenan. In kana da aqida za ka gane cewa bambancin ya wuce compromise, ya wuce haka. Yaya muna karatun kar a bi Yahudu da Nasara, kar a yi koyi da su, tsinannu ne, la'anannu ne. Sannan ga wani kuma, shi kuma su ne ƙawayensa, su ne aminansa, su ne abin koyinsa, kuma sannan mu ce daidai yake, me amfanin karatun mu kenan? Don haka wannan hadisi ne hasan da shawahid dinsa. Sai karatu na gaba, malam yace ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج wannan kuma malam yace riwaya ce daga Ibn Jarir al-Tabari malamin tafsirin nan shahararre Allah ya masa rahama bi sanadihi ya kawo hadisin ko asarin da isnadin sa an Sufyan Sufyan anan yana nufin Sufyan al-Thawri akwai Sufyan ibn Uyayna akwai Sufyan al-Thawri sune suka shahara Ibn Jarir duka yana rawaitowa daga wajensu amma wannan riwayar suka ce ta Sufyan al-Thawri ce an Mansur daga Mansur shi kuma Ibn al-Mu'tamir Mansur ibn al-Mu'tamir an Mujahid shi kuma Mujahid shahararren tabi'i ne malamin hadisi malamin tafsiri kuma malamin fiqh Mujahid ibn Jabr wasu suka ce Mujahid ibn Jubair shahararre ne Ibn Jarir ya rawaito daga Sufyan al-Thawri daga Mansur ibn al-Mu'tamir daga Mujahid shi Mujahid tunda malamin tafsiri ne sai ya fassara ko yayi fashin baki akan afara'aytumul lata wal uzza fadin Allah madaukakin sarki afara'aytumul lata wal uzza shin ku bani labarin gunkin nan da suke cewa lata da kuma gunkin nan da suke cewa uzza wa manata thalithata al-ukhra da kuma gunki na uku da suke ce masa manata alahum adh-dhakaru wa lahu al-unsa tilka idhan qismatun dhiza in hiya illa asma'u samaitumuha antum wa aba'ukum kenan su sune suke da maza Allah shi yake da mata wannan kaso kaso ne na zalunci na son kai Allah yace ba wata siya bace da lata da uzza da manata face wasu sunaye ne da suka kirkira wanda Allah madaukakin sarki bai saukar ba su suka kirkira suka makalkala musu da aka sunayen gumaka ne da lata da manata da uzza wasu suka ce lata wato kafiran Qurayshawa sun yi wa wani gunkin su suna lata wai saboda annabi sallallahu alaihi wasallama da ainihin wato sahabbansa suna cewa Allah Allah sai suka ce to su ma sunan nasu Allata tunda naku Allahu ne wai nasu Allata kuma tunda musulmai tunda ana cewa Allah Al-Azizu to nasu Al-Uzza suna da wani gunki da suka sa masa Al-Uzza sannan kuma tunda muna da Al-Mannanu to su suna da Manata Malam Mujahid mai fassarar wannan aya kala yace kana yaluttu lahumus sawika sai yace shi wannan lata ya kasance yana fada musu yana kwada musu sawik sawik wato cukui idan abin da suke damawa da gari da fulawa da dabino a dan zuba mai a cakuda nau'i ne na abinci to ya kasance yana kwaba musu cukui famata sai ya mutu fa akafu ala kabarihi sai suka dukufa akan kabarin su suke bauta masa wato wani bawan Allah ne kamar yadda riwaya ta gaba wa kaza qala abul jawza hakan nan abul jawza shine aus ibn abdullah ar-rabi an ibn abbas shi al-majri ibn abbas ne shi ma tabi'i ne shi ma yace kana yaluttu sawika lil haji shi wannan allata wani mutum ne wanda yake kwaba cikui wa alhazai abinda karatu yake cewa waɗannan manya-manyan malamai na tabi'ai wato Mujahid da Abul Jauza wanda shi kuma almajiri na Abdullahi dan Abbas da haka ya samu karatun daga dan Abbas suna ce mana Allata musamman a kira'ar Allata da shadda wa ta'u afara'aytumul Lata wal Uzza to da wannan riwaya ta ce Allata to yafi fitowa karara cewa Allatu din nan sunan wani ne sunan Salatu abinda yasa kuma suka ce suka sa masa Salatu saboda Latu daga Latta ya Littu ne sai suka sa masa Latu Latta ya Littu wato ya kwaba yana kwaba ya dama yana damawa kasancewar yana dama musu cikui a alhazai duk sanda alhazai suka zo aikin hajji to shi yana daukan hidimar nan fi sabilillah hidimar yi wa alhazai kawainiya ta dama musu abinci ta hanyar gauraya musu da dama musu cikui wannan sadaka fi sabilillah wani mutumin kirki kamar yanzu ne a ce wani bawan Allah a garin Madina ko a garin Makka mai hidimtawa alhazai wajen raba musu abinci sabil 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 yana raba sabil shinkafa kaza sabil 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 to haka shi ma a wancan lokacin wannan bawan Allah ya dora kansa wannan hidima don neman lada to haka da wannan ya shahara sai Allah ya masa rasuwa suka ce to mutum irin wannan mai dawainiya da alheri irin wannan ai bai kamata a barshi ya tafi banza ba don haka sai aka suranta kamanninsa da gunki sai aka kafa wannan gunki sai aka mayar da shi wajen neman sa'a wajen neman rabo to shine Lata to kamar malaman suna ce mana da Allah ta'ala ya ce afara'aytumul Lata wal Uzza ku ba da labarin wannan gunkin na Lata wanda suka lakanawa wani mutumi da yake hidimtawa alhazai wani salihin bawa to nan ana gaya maka tushen sunan Lata ne yadda ya samu asali wannan a wannan fahimtar kenan ko a wannan riwaya na gaya muku a wata fahimtar kuma an ce Lata daga Allahu ne suka kaga wannan musamman a riwayar da babu shadda Lata wal Uzza Lata kuma da riwayar shadda to shine wannan riwayar za ta yi amfani a wajen sai ya zama da wannan shaddar kuma ma'ana ce da take bada tina wani mutumin mutumin kirki salihi wanda yake hidimtawa alhazai aka yi gunkin sa ake neman sa a wajen shi yasa Abul Jauza yace ya kasance yana musu damu ne na ainihin wato cikui ga alhazai sai ya samu wannan daraja da har dalilin haka suka mayar da shi gunki abun bauta to kun gani ko to duk abin da malam yake kawo mana irin wannan karatun don mu fahimci cewa dama da yawa abin da yake kaiwa ga abauta wa kabari shine girmama na kabarin saboda wani alherin sa na addini to kar mu ga an dukufa akan kabarin wani malami ko kabarin wani wanda aka ce shi waliyi ne mu dauka cewa ai idan shi ne ba matsala ai dama can masu yin irin hakan ne yake kai su ga haka dama can masu yin irin hakan ne yake kai su ga shirka ba wani bambanci da yanzu wani hamshakin malami ga wurtacce da ake masa kallon waliyi ne ko babban shehi ya fadi ya mutu a ware kabarinsa a killace shi daban a je a dukufa a kewaye kabarin a masa ado da kwalliya ana wato tafiya ta musamman a je a kai ziyara kabarin a je a yi addu'o'i a je a yi wane ne a yi su din ma daɗin abin da ya faru kenan to kun ga irin yadda muke gani wajen yan dariƙar yau, to kun ga kenan karatu yana gwada mana cewa tafiyar mu ba irin ta yan dariƙa bace, tafiyar su ba irin ta mu bace, domin su cikin tafiyar su akwai bautar kabari, mu kuma addinin mu, aqidar mu haramun ne bautar kabari, shirka ce. Don haka tanan mu da su mun raba gari, ba za mu taba haduwa ba sai ran da suka daina suka tuba, domin su ne masu tuba ba mu ba, domin Allah muka san ake bautawa. Su kuwa shekaran nan ma suna sun fara bautawa wani shehi, kaga Allah ku ba na bana bane. Da haka mai zuwa da sabon abu bakon abu, to shine wanda za a tuhuma. Sannan karatu ya gwada mana cewa mu da ƴan Shi'a ba ɗaya bane, domin mu a aqidar mu ba bautar kabari, haramun ne bautar kabari, su kuma aqidar su akwai bautar kabari, su ibada ne, kusaci ne a wajen su bautar kabari. To ko iya wannan ka fahimta, ka san da bambanci. Don haka mu rika ganewa shi ake nufi da aqida, ka san ina ka dosa. Daga nan zaka gane kuma babu gala-gala uban galauci irin dan ba ruwana, wanda bai san ma me yake ciki ba, dabban gari kenan. Shine zai ce kai shi ba wata izala, ba wata dariƙa, shi ba wata Shi'a, shi dan ba ruwana ne. To kaga wannan babu tababbe irin sa, saboda bai san ma idan ina ma ya dosa ba, babu aqida kenan, babu aqida, bai san me yake yi ba, miskini yana ta rayuwa haka. Kuma dole ka san abin da kake yi, me kake yi, me yasa kake yi. Tayyib, karatu ya ci gaba da cewa وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج رواه أهل السنة وانا حديثي دمالا ينتي أهل السنة سرويتوشي تكي سنن أبي داود الترمذي النسائي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsine wa mata masu ziyartar kaburbura, za'iratul qubur, masu ziyartar kaburbura, wal muttakhidina alaiha al masajida, haka ya tsine wa masu wato gina masallatai akan kaburbura, masu rikan masallatai akan kaburbura. Mun karanta da ku a baya me ake nufi da masallatai, ba sai gini irin wannan ba, in an maida gurin wurin sallah ma kawai an mai shi masallaci, ko da ba a gini ba. Mun karanta wannan. Don haka Allah ya la'anci mata masu ziyartar kaburbura, ya la'anci masu rikon kaburbura masallatai, wasuraj, da kuma ya la'anci masu rikon fitilu wa kaburbura, masu rikarwa kaburbura fitilu, rawahu ahlus sunan. Ala sunan su karwato wannan hadisi kuma da na ambata. Me ake nufi da rikan fitilu wa kaburbura? Abinda ake nufi da rikan fitilu wa kaburbura shine wato fitila ce ta girmamawa da suke sa wa kabari don neman kusaci, ba fitila irin tamu ta yanzu ta security light da ake sakawa ta sola ko ta wane ne ba, a makabarta da za a je a sanya sola a makabarta ko security light, saboda dalilai guda biyu, dalilan tsaro da kuma dalilan haskawa masu busan dare. To kaga wannan fitila da aka saka, an saka ne don rayayyu masu zuwa, ba an saka ne don matattu da suke kwance ba. As-suruj kuma fitilin da karatunmu yake magana a kai kuma ita ce fitilar da aka saka don mataccen, kamar yadda na ga wani kabarin wasu 'yan Shi'a, kabari ne aka yi shi kuma aka kewaye shi da dakali na tires, cikin tsakiyar kuma aka zuba gravels sannan aka watsa fulawoyi, sannan aka zo aka rumfa kanofi, kanofi sosai mai tsada ba, inuwa sosai lif-lif, sannan aka zo kuma aka saka kyandira na haske wa kabarin, aka ɗauki nauyin sa mai a inji ana haskawa kawai saboda girmama kabarin. Daga nesa in kango dau, to irin wannan ake nufi. Allah ya tsine wa masu sawa kabari fitila don girmama wannan kabari, ka gani? Kuma da ido na naga kabarin ƴan Shi'a mai fitila, to ce yaya zan ji cewa su ni ne ni su ne? Ya za a yi kana karatu baka bambance ba? Ai za ka bambance dole, za ka san abin da ya raba ku. To Allah madaukakin sarki ya tsine waɗannan albarka. To wannan hadisi, masu bin diddigin hadisai sun ce hadisin bai inganta ba, sai dai wannan batu ya zo daga sahabbai da yawa, ba iya Abdullahi dan Abbas ba, wannan batu ya zozzo. To amma daga ƙarshe malamai suna magana akan wannan hukuncin ya yi tsanani dangane da mata, da aka yi cewa Allah ya la'anci mata masu ziyartar makabarta, domin an samu Annabi sallallahu alaihi wasallama da dai ya hana ziyarar makabarta gaba ɗaya, daga baya sai ya ba da izini, yana cewa kuntu na haitukum an ziyaratil quburi fazuruha, da can na hana ku ziyartar kaburbura, amma yanzu ku je ku ziyarta. Wasu malaman sai suka ce wannan izini na aje a ziyarta ya hada hadda mata, tunda ba a bambance su ba. Da can hani da aka yi an hana gaba ɗaya, har maza har mata, da aka zo aka yi izini, to ba a ware mata ba, don haka ya hada hadda su. Sai suke ganin cewa ba laifi bane idan mace ta ziyarci makabarta, ta je ta yi sallama irin yadda maza ke sallama, kuma ta yi addu'a ta neman gafara a gare su, kamar yadda namiji ke addu'a da neman gafara a gare su. Akwai malaman da suke ganin cewa wannan ya halatta, hatta malaman sunnah da take gaya mu. Sannan akwai da suke ganin cewa makaruhi, tunda Annabi sallama ya ce Allah ya yi la'ana, ai Abdullahi na ba sai manzo sallama ya yi la'ana, tunda Annabi ya yi la'ana da kansa, to wannan ya gwada al'amarin mai tsanani ne. Amma tunda an samu izini, to izinin ya rage wa wato tsananin ƙarfi, haka ya dawo karhanci, sai ya zama makaruhi ne wato ziyartar mace. Amma namiji kuma mustahabbi ne ziyartarsa makabarta, mace kuma makaruhi. Haka wasu malamin suka ɗauka, yayin da wasu kuma suke nan akan bakarsu cewa an hana mata kwata-kwata ziyartar makabarta, saboda su ba su da haƙuri, ba su da juriya, za su je suna raki, suna wayyoni, suna bori. Wata maka ce ta burgi ma tana bori a cikin makabarta, don haka ake ganin cewa su mai makon su je su ɗauko darasi, sai dai je su haifar da wata bid'a. Don haka kawar da su daga irin wannan wurin, to shi ne ya fi shi ya fi alheri, Allahu ta'ala ala. To amma kasancewar lokaci ya riga da ya tafi, ba za mu samu dama karanta mas'alolin da suke gabanmu ba, sai makwar sai Allah madaukakin sarki ya kai mu sati na gaba. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu sallah dan abin da muka yi daidai, abin da muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wannan yana cewa malam, akwai wani malami da naga ya kai wasu mata escortion makabarta, shin hakan da ya yi laifi ne? A ba laifi ba ne, matukar ba sun aikata wani abu ne da ya saba wa shari'a ba, inda dan kawai su je su yawon buɗe ido ko neman ilimi ko neman sani, wannan ba laifi ba ne ba insha Allah ta'ala. Sannan wannan yana cewa ina tambayar neman ƙarin haske game da amsa sallama, tsarin kasuwarmu take dayar kuɗaɗe ne, to za a mana sallama amma sai bayan dan wani lokaci kadan muke samun amsawa saboda yanayin aiki. To ya danganta da yanayin amsawar ko lokacin da kace dan kadan din. Idan babu tazara mai nisa kuma wanda ya maka sallamar ya fahimci wani hali kake ciki kuma da ka gama ka amsa masa wannan babu laifi. Mutum ne ya zo kana irgun kudi ya ce assalamu alaikum kana irgen kudi saboda kar ka bata sai baka saurare shi ba sai da ka ƙara saka ce masa wa alaikum assalam malam ya gajiya babu laifi wannan kuma shi ma ya ga abin da kake zai baka uzuri. Sannan wannan yake cewa mace mai haila wanda ta samu halin daukewar jini tsakanin ko lokacin salloli biyu yaushe ne ko a wani lokaci ne za ta haɗe salloli biyu lokaci guda game da daukewar jini. To lallai malaman fiqhu sun tattauna dangane da yanayin daukewar jinin mai haila musamman a wasu lokuta wanda suke da alaka da salloli. Amma shi wannan karatun akwai bukatar ka fara sanin lokutan salloli ne. Lokutan salloli mun sani guda biyar amma tushen su guda uku ne. Karkatar rana lokacin shiga sallar azhar ne. Ranan nan da ita ake lissafi har sallar asar. Ba za a daina lissafi da ita ba har har ta fadi. To wannan ranar tun daga karkatarta har zuwa faduwar ta salloli biyu ne a cikin ta. Dan haka suna da alaka. Shi yasa ma babu wani lokaci da yake raba su. Suna shiga juna ne. Lokacin da azhar take, la'asar take shiga, tana shiga cikin lokacin azhar ne. So suna haduwa a tsakiya kafin la'asar ta gama shiga, azhar ta gama fita. Dan haka wannan lokacin na rana ya hada sallolinan guda biyu. Kamar yadda faduwar rana ita ce shigar magariba kuma ita ce farawar dare, magariba da isha su ne sallolin dare. Don haka da magariba da isha suna tarayya a cikin dare har zuwa dare ya kare da ketowar alfajir. Kowace tana da nata na kashin kanta amma suna tarayya kuma a cikin duka biyu. Shi yasa matafiyi idan zai hada sallah yana iya yin la'asar tare da azhar da azhar din, yana iya barin azhar din sai da la'asar ya hada su ya yi su. Idan zai yi magariba da isha yana iya yayi ishar tare da magariba da magariba, yana iya barin magariba sai lokacin isha ya hada ta ya yi su saboda suna da tarayya a wannan lokacin. A takaice idan ka fahimci wannan karatun to sai ka dawo maganar mai haila, abin zai fito maka fili. Yayin da mai haila jininta na haila ya dauke mata da rana ko mutum ya dauke mata mu fara da asuba, ya dauke mata da asuba kafin rana ta fito za ta yi sallar asuba. Yayin da ya dauke mata da rana bayan rana ta fito ko da hantsi ko da karfe 11 ko kafin azhar ta yi ya dauke mata, to asuba ta wuce. Yanzu sai ta yi wanka don sallar azhar. Yayin da ya dauke mata a cikin lokacin azhar za ta yi wanka ta sallar azhar. In ya dauke mata da la'asar za ta yi wanka ta yi azhar ta yi la'asar don azhar ba ta karewa sai rana ta fadi. In ya dauke mata da la'asar za ta yi wanka ta yi azhar ta yi la'asar. To a wannan la'asar din shine malamai suke la'akari da ƙarshen la'asar din. Idan la'asar ta kawo ƙarshe rana ta kusa faduwa sai jini ya dauke wa mai haila, suka ce to sai ta duba ta gani tsakanin daukewarsa da faduwar rana za ta iya raka'a nawa. Idan za ta iya raka'a biyar, wannan tsakanin zai iya ɗaukar raka'a biyar, to kenan za ta iya azhar ta yi sallama
har ta yi la'asar raka'a daya kafin rana ta fadi. Idan zai yi wuta yi azhar raka'a hudu har ta yi la'asar raka'a daya kafin rana ta fadi, to za ta yi azhar, za ta yi la'asar. Salloli biyu sun haukanta. Amma idan lokacin da ta samu tsarki ba za ta iya ta yi raka'a biyar ba, sai dai ta yi raka'a hudu ko ƙasa da hudu, to la'asar ne ta haukanta, azhar ta riga ta wuce kenan. To irin wannan lissafin shi za ta yi a magariba da isha, jinin ya ɗauke mata cikin dare, za ta yi wanka ta magariba ta isha. Jini ya ɗauke mata ƙarshen dare, za ta yi wanka ta magariba ta isha. Jini ya ɗauke mata dab da alfijir zai keto, sai a duba a ga tsakanin ɗaukewarsa da fitowar alfijir za ta iya raka'a nawa. Idan za ta iya raka'a hudu, to kenan za ta yi magariba, za ta yi ɗaya ta isha. In kuwa za ta yi ɗaya ta isha, to shikenan biyu sun haukanta, za ta yi magariba, za ta yi isha. Amma idan lokacin bai kai ta raka'a hudu ba, bai wuce ta raka'a uku ba, ko biyu ko ɗaya, to magariba ta faɗi. Wannan dama da ta samu ta isha ce. Abin da yasa ake cewa sallah ta biyun ko da raka'a ɗaya za ta samu, ko an ce idan lokacin faduwar rana ne za ta samu raka'a biyar, hudu azhar ɗaya la'asar. Idan alfajir ne za ta samu raka'a hudu, uku magariba, ɗaya isha. Me yasa sallah ta biyun ake haƙura da ko da raka'a ɗaya ce? Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi raka'a ɗaya kafin rana ta faɗi ya samu la'asar, duk wanda ya samu raka'a ɗaya kafin alfijir ya keto ya samu isha. Kenan makararre da bai yi la'asar ba, da zai samu ya yi alwala kafin rana ta faɗi, ya yi ikama ya yi kabbara, ya yi ruku'u ya ɗago, kenan sai rana ta faɗi sai ana kiran sallar magariba, sai ya ci gaba da la'asar ɗinsa ya samu la'asar. Wannan raka'a ɗayan da ya samu ya sallar asar, uku ya yi su a cikin magariba amma ya samu la'asar, an haƙura. Haka isha ma, idan mutum ya yi raka'a ɗaya kenan sai aka yi asalatu, shi kenan ya samu isha. Sauran uku da zai yi su bayan an riga an yi asalatu ba komai, an haƙura, an yafe ma. To shi yasa tunda raka'a ɗaya ta ishi mutum shari'a ta karɓa, to shi yasa idan zai samu raka'a biyar kafin faduwar rana, in za ta samu biyar kafin faduwar rana, to za ta yi hudun azhar, za ta yi ɗayan la'asar, sai ya zama ta yi duka sun haukanta. Wannan fa ku fahimci yadda karatun yake, ana nufin da a ce ba ta yin ba har rana ta faɗi ana binta su, tunda sanda ta yi tsarki akwai lokacin da za ta yi wannan, kuma ba ta yin ba to sun haukanta. An gane? To shi ne karatun da wala Allah ya ɗan sarƙaƙe maka kake tambaya a kansa, ko kuma mai yiwuwa abin da kake bukata bai kai haka ba, na runtumo shi wala Allah yanzu na ƙara kuma kiɗima ka. Amma dai wannan shi ne abin da malaman fiqh suke magana a kai dangane da yadda mace za ta yi idan jini ya ɗauke mata. Shi yasa mata suke da bukatar karatu. Malaman fiqh suna maganganu da sun fi waɗannan faɗi. Na ɗan taƙaita ne saboda kar na shiga cikin wasu abubuwan. Irin wannan karatu yana ɗan sarƙaƙiya kaɗan. In mutum bai taɓa ji ba sai yanzu, to maimakon ka ganar da shi sai ka ruɗar da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka, ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai, kuskure ta Allah ta'ala ya yafe mana baki daya. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum.